الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 26 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 6 ga watan 7 shekara ta 2021. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kamar ni yana tare da ni. Wai dangane da sanya tufafi, shin akwai wata kaifiya wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A takaice, ban san wani hadisi wanda yake nuna kaifiyar yadda ake sanya tufafi. Misali na kaifiyar abinda muke nini na cewa a zauna ko a tsaye, illa kasancewar iya abinda kawai za mu iya fahimta game da sanya tufafi. In wando ne, to abinda ya dace mutum ya fara sanya kafar dama kafin ta hagu. Haka idan riga ce, kenan hannun dama ya fara fitowa kafin na hagu. Domin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, da take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'nihi kulli. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa damantarwa na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sakata kalmansa. Abin da yake sunna, in zaka sanya takalmi ka fara sa kafar dama, in zaka fitar da takalmi to ka fara fitar da kafar hagu. An gane, banda wannan gaba akwai nassi wanda yake a bayyane, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in za ku sanya takalma ku fara sa kafar dama, in za ku fitar da takalma ku fara fitar da kafar hagu. Shine tace damantarwa na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sakata kalmansa. Haka watar julhi, da caje kansa. Idan manzon Allah zai sarce kansa, to bangaren dama yake farawa kafin na hagu. Sai tace wadu hurihi, wato da tsarkinsa, wanka ko arwalla. Manzon Allah yana gabatar da wanki dama akan hagu. Sai ta ce wa fi sha'nihi kullihi, hakanan cikin lamarinsa gaba daya. A karkashin wannan hadisi, magabatan kwarai na daga cikinsu al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa, yake cewa wannan hadisi karantarwa ce ga mumini. Duk wani abu wanda yake mai daraja madaukaki, to an so a fara da dama, sannan kuma duk wani abu wanda yake kaskantacce koma baya to shi kuma hakuma ake gabatarwa. To kaga sanya tufafi abu ne wanda yake mai daraja, saboda wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya jaddada mana kore mana wannan tufafi da muke suturce al'auranmu da shi, kamar yadda yake faɗa a can cikin suratul A'raf: ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun. To amma cewa in zaka sanya wando ka zauna haka ko riga, kuma da cewa sanya tufafi daga tsaye na gadar da talauci, wannan kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kamar mi wai misali aiki ne wanda yake na laifi na saba ma Allah Subhanahu wa ta'ala, mutum yake yi in ya tuba ma kuma komawa yake, menene matsayin tubansa? In dai ya cika sharɗan tuba, to tuba ne ingantacce. In shaiɗani ya ruɗe shi ya koma aikata wannan aiki na saƙo, to ya tabbata wajibi ne a kan shi ya koma tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ko da sau dari ne a yi ne. An gane ko? Sai dai mu san da cewa shi tuba yana da sharɗa, na daga cikin sharɗa na tuba in har laifi ne tsakaninka da Ubangijinka, to abu na farko dai ka daina wannan aiki na saƙo. Sharaɗi na biyu, kai nadama, ka nuna damuwa a zuciyarka, ka hararo girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kaga cewa wannan bai dace ba a ce ka aikata, kuma yana daga cikin nadama. Shine biyo baya da ayyuka na ƙwarai, yana daga cikin ayyuka na ƙwarai yawaita istighfari. Sharaɗi na uku, kuma kai niyya a zuciyarka cewa nan gaba a iya abin da ya rage maka na kwanukan rayuwa, wannan aiki na asha ba za ka koma aikatawa. Waɗannan sharɗa in sun cika, to tuba ya yi, tare da cewa yana daga cikin ƙarin sharɗan tuban naka ya zamanto saboda Allah ne, ka tsarkake niyya. Ba dan ka buga ka rasa abin da zai taimaka maka akan wannan aiki na saƙo, ko kuma jin kunyar wasu cewa ai bai dace ba a ce kamar ni a ce an ganni ina aikata abu kaza, ai ya kamata a ce na tuba. Tuba in za ka yi, kai saboda Allah, ka tsarkake niyya, domin tuba ibada ne, sharaɗin karɓuwar ibada kyautata niyya. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce: wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sharaɗi na biyar daga cikin sharaɗa na tuba, ka tuba a lokaci, kar ka bari lokaci ya kurace ma, domin akwai wasu lokata ko da bawa ya tuba, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi tubansa ba. Yana daga cikin lokacin da in bawa ya tuba, Allah baya karɓan tubansa, shine idan rana ta fara hudowa daga yamma, wanda kuma hakan babbar alama ce daga cikin alamomi na kusantar alkiyama. Sannan kuma yana daga cikin lokacin da bawa in ya tuba, Allah baya karɓan tubansa, lokacin da azabar Allah Subhanahu wa ta'ala ta sauka, to wannan koda mutum ya tuba, Allah ba zai karɓi tubansa ba. Kamar yadda can ƙarshen suratul Fusilat Ubangiji ta'ala ke faɗa: falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun. Ubangiji ta'ala ya ce falamma ra'aw ba'athana, lokacin da suka ga azabar mu ido da ido, qalu amanna billahi wahdahu, sai suka ce ai mun yi imani da Allah shi kadai, wa kafarna bima kunna bihi mushrikin, duk wani abu da muke hada bautar Allah da shi daga yau mun kafirce masa. Ubangiji ta'ala ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana, imanin su bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga azabar mu. Kaga wannan aya tana tabbatar duk wanda yayi saki sai da azabar Allah ta bayyana gare shi sannan ya tuba, to Allah ba zai karbi tubansa ba. Kamar yadda a can cikin suratu Yunus, lokacin da Ubangiji ta'ala ya daiki Fir'auna da mabiyansa ya durmiyar da su a cikin teku, Fir'auna da ya ga hallaka ido da ido, me ya faɗa? Cai amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin, yace nayi imani na gaskata lalle lamarin babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi, yace wa ana minal muslimin, ni ma gare shi ina daga cikin masu mika wuya da ji da bi. Ubangiji ta'ala ya maida masa martani kai tsaye ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin, a yanzu ne zaka yi imani? Wa qad asaita, alhali ka saba mana qablu gabanin haka, wa kunta minal muslimin, kuma ka kasance daga cikin mabarnata masu yada barna a ban kasa. Kaga wannan aya tana nuna mana Fir'auna yayi imani a kurarren lokaci, lokacin da Allah baya karban tuban bawa shine lokacin da azaba ta bayyana a fili. Dan haka al'umma ce daya daya bayan bayyanar azaba suka tuba, Allah ya karbi tubansu, sune mutanen annabi Yunus kadai. Kamar yadda a cikin suratu Yunus Ubangiji ta'ala ke faɗa falaula kanat qaryatu na amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahi. Dan haka waɗannan su ne sharɗa na tuba, in laifin ya kasance tsakanin bawa ne da Ubangijinsa, in kuma laifin tsakaninka ne da wani bawa daga cikin bayinsa, ka zalunci shi a rayuwarsa ko mutuncinsa ko dukiyarsa, to dole ka maida masa haƙƙinsa ko kuma ka nema ya yafi maka. Saboda haƙƙin bayi Allah baya bari, duk wani mai haƙƙi Allah sai ya mayar masa da haƙƙinsa a ranar kiyama. Don haka kafin lokaci ya kurace maka, kai kokari ka mayar da hakukuwa ga masu su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa a dukiyarsa ko mutuncinsa ko rayuwarsa, to yayi gaggawa ya nema ya halitta masa, ma'ana ya yafe masa, ya maida masa haƙƙinsa ko ya nema ya halitta masa, kafin yinin da dinari ko dirhami ba sa aiki ya zo, shine yinin alkiyama. Kuma yana daga cikin wannan kin ma'ana ladubba na tuba, in ka tuba to duk wasu abokai waɗanda suke na shashanci dole ka raba hanya da su, sai idan sun tuba su ma sun dawo kan kallayi. Wurin da ake aikata wannan ayyuka na saban Allah, to dole ka kaurace masa duk wani sababin da zai iya maida maka, zai iya maida ka ruwa, to dole ka kaurace masa. Saboda ba mamaki kai ka tuba kuma waɗannan abokai baka rabu da su ba, to ba mamaki su mayar da kai ruwa. Ko kuma wurin da kake aikata saban Allah ka tuba ka daina, matukar baka kaurace ma wurin, kana ganin abin yau da gobe, ba mamaki ka koma zuwa. Kamar yadda hadisin da yake tabbatar mana wannan ladabi, mutumin da ya kashe mutum 100 daidai, lokacin da yake tambaya aka tabbatar masa cewa yana da tuba, malamin da ya bashi wannan fatawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, domin yana daga cikin waɗanda suka gabace mu na al'ummu, wani mutum ne wanda ya kashe mutum 99 da riba 1, Allah ya ganar da shi tuba, sai yaje tambaya wai shin yana da tu, yace mutun ne ya kashe mutun 101, shin yana da tuba gun ubangijin sa? Sai aka kuskure wanda ya tambayan ba malami bane ba, ba shi da ilimi na addini, sai tsantsar ibada kawai. Sai yace masa ai duk mutumin da ya kashe mutun 101 ba shi da tuba a gun Allah. A lokacin nan sai yace to bari mu isa gari mu cike lissafi, sai ya kashe shi ya cike 100 daidai. Kuma sai ya koma tambaya yace wai shin mutun ne, yace mutun ne ya kashe mutun 100, shin yana da tuba a gun Allah? Malamin ne ya ce masa ai babu wanda zai sha makance tuba tsakanin shi da Ubangiji, barai tabbas yana da tuba a gun Ubangijinsa, indai ya tuba Allah zai karbi tubansa. Ya ce masa amma abinda nake so da kai ka kaurace ma kasarka, domin kasarka muguwar kasa ce ta saban Allah. Ka je gari kaza, akwai mutanen kwarai masu bautar Allah, je ka kasance tare da su, ka ci gaba da bauta ma Ubangijinka. Ya kyautata tuba, ya fita, ya kama hanya, zai tafi wannan gari. Yayi rabin hanya, mutuwa ta cin masa. Mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka ringa jayayya, wannan su ce nasu ne, wannan su ce nasu ne. Ubangiji ta'ala sai ya turo musu wani mala'ika a sifar dan adam, ya zame musu alƙali, ya ce ku auna inda kuka samu ya fi kusa da nan, to ku kwatsa shi a can. Ana lissafawa da aka auna ƙasar da yake nihin zuwa da ɗani ɗaya ya fi kusa da ita. Mala'ikun rahama suka karba ɗani ɗaya tak ita waccan ƙasa da yake nihin tafiya, wato ta zai zamanto ta fi kusa da wannan wanda ya baro. A wata riwaya wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izuwa ita waccan ƙasa ta mutanen kwarai cewa ta matsu, ita kuma wannan aka ce ta nisanta, ta ɗan sha baya. Da aka auna sai ya zamanto ya fi kusa da inda zai je da ɗani ɗaya. Ubangiji ta'ala ya damƙa shi a hannun mala'ikun rahama. Don haka dai a takaice, wannan yana tabbatar mana ladabi daga cikin ladabba na tuba, mutum ya ƙaurace ma gunda yake saba ma Allah don kada ya koma ruwa. In abokai ne na banza, mutum ya raba hanya da su. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, har yau muna cikin baban da ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitrat Allah allati faqara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqin la, zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamu. Wanda bayani ya gabata akan ayar da ma ayoyin da ke bayanta, har ma da wasu daga cikin hadisan da malam ya zo da su, wanda hadisi na ƙarshe wanda muka tsaya a kansa a darasi da ya gabata, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da alkhairi. Wa kuntu as'aluhu an sharri, yace ni kwa na kasance ina yi masa tambaya game da sharri da mugunta, makhafata an yudrikani, dan jin tsoron kada sharrin ya cin mu. Sai na ce ya manzon Allah, lalle mun kasance a jahiliya da duk wani sharri da mugunta, mu ne kwaci, mu ne kisan kai, mu ne sata, shan giya, caca, zina, bautar wani ba Allah ba, binne diya ta mata da ranta, yanke zumunta da sauransu. Faja'ana Allahu bihadha alkhair, muna cikin irin wannan yanayi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya zo mana da wannan alkhairi. Me yake nihi da wannan alkhairi? Shine musulunci, domin duk wani alkhairi na duniya da lahira a ƙarƙashin musulunci yake. Yace fa hal ba'da hadha alkhair min shar, shin ko akwai wani sharri bayan wannan alkhairi da muke ciki? Manzo Allah yace masa kwarai. Sai nace masa wahal ba'da zalika sharri min khair, shin bayan wannan sharrin akwai wani alkhairi? Bala yace na'am. Sai yace wa fihi dakhan, yace sai dai akwai gurbata a cikin shi. An gane ko ba alkhairi bane ba zalla, wato akwai wani abu wanda yake na gurbata a cikin sa. Qultu, sai nace wa ma dakhanuhu, menene gurbatar ta alkhairi ya rasulullah? Manzon Allah sai yace qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, wasu jama'a ne za su zo, manzon Allah yace wanda za su ringa koyi ba da sunnata ba, wa ya hataduna bi ghairi hadi, kuma za su ringa neman shari'a ba da shari'ata ba. Ta'rifu minhum wa tunkir, zaka sani wasu abubuwa daga gunsu wanda sun dace ma shari'a, wa tunkir, kuma zaka yi inkarin abubuwa da dama tare da su wanda sun saba ma shari'a, abubuwa ne na bid'a. Qultu, sai nace masa fa hal ba'da zalika alkhairi min sharr, shin wai ko akwai wani sharri bayan wannan alkhairi? Ana, sai yace na'am. Yace kwarai. Fitnatun amiya, manzon Allah yace akwai wata makauniyar fitina, wal iyazu billah, fitina ce wadda in ta zo to kallani bawa ya samu mafita a cikin ta, wal iyazu billahi, yadda makaho in an saka shi daki an rufe, to sanin kofar da zai fita akwai wahala. To haka ita wannan makauniyar fitina idan ta zo neman hanyar samun hanyar tsira, abu ce mai wahala, Allah ya kare mu. Manzon Allah sai ya ce wa du'atun ala abwa bi jahannam, wato da wasu masu kira wanda suna gabar wutar jahannama, ma'ana suna kiran mutane zuwa wutar jahannama. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, duk wanda ya karba musu zuwa wannan kira da suke, to za su jefa shi wutar jahannama. Saboda za ku wannan, kamar yadda a Hausa ake faɗa, tinkiya ce ko kuma kura ce ta dilluba da fatar tinkiya dan ta yi barna. Za su nuna muku kira ne suke zuwa musulunci, ku zo a yi jihadi, ku zo kaza, ku zo kaza, wanda alhali wato masu kira ne a hakika zuwa shiga wutar jahannama, domin manhajinsu ya saba ma manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana hanyarsu wadda suke kira da abinda suke kira a kan shi ya saba ma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu'mini. Shine yace man ajabahum, duk wanda ya karba musu ilaiha, zuwa wannan kira da suke masa, manzon Allah yace qazafuhu fiha, tabbas za su jefa shi cikin wutar jahannama. Sai nace ya manzon Allah sifhum lana, ya manzon Allah sifanta mana su. Fa qala, sai manzon Allah yace hum min jiddatina, wato suna daga ainihin mu, an gane ku, jinsin mu ne. Waya takallamuna bi alsinatina, kuma suna zance da yaran mu, ma'ana zai yaran mu na larabci da shi suke zance, alqur'ani da sunna shi suke karantawa. Qultu, sai nace masa fa ma ta'muruni in adraka li zalik, ya manzon Allah, me zaka umarce ni da shi in har wato wannan lokaci ya cin mun, me zaka umarce ni, micece mafita? Qala, sai manzon Allah yace masa talzamu jama'a atal muslimina wa imamahum, kayi kokari ka da zunci jama'a ta musulmi, wato da jagoransu. In aka ce jama'a sune waɗanda suke kan gaskiya, gaskiya shine alqur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya. Duk jama'ar da suke kan alqur'ani da sunna ko mun wato kankantar su, to ka da zunci su, ka kasance tare da su da shugabansu wanda suka masa mubaya'a, ya zamanto kana tare da su. Qultu, sai nace fa in lam yakul lahum jama'atun wala imam, in har jama'a ya kasance, in har ya kasance a lokacin nan jama'a babu wata jama'a, kowa sha da kanka yake, kokari yake ya tsira da kanshi, babu wata jama'a waɗanda suke haɗe, ba su da wani shugaba wanda suka yi masa mubaya. Qala sai manzon Allah ya ce masa fa'atazil tilkal firqa kullaha, dukkan waɗannan sauran jama'un wanda kowanne ya kaɗi gabansa. Manzon Allah ya ce ka kaurace musu gaba daya, in har babu wata jama'a wanda take kan alkur'ani da sunna sai jama'u kungiya kungiya masu ban son zuciya da ra'ayi. Manzon Allah ya ce karkame su, ka rabu da su gaba daya. Walau anta abba ala asli shajarati, manzon Allah ya ce kai koda zai kai ka lamarin zai kai ka zuwa ka samu gindin wata itaciya kai cizo da haƙorinka ka rike ta gam. Manzon Allah ya ce hatta yudrika kal mautu, har mutuwa ta cin maka wa anta ala zalik, kana kan haka. Manzon Allah ya ce kai, ma'ana kayi kokari kayi ruko da gaskiya har mutuwa ta cin maka dukkan waɗannan jama'u masu kira a zo a bi su wanda kuma ba kan alkur'ani da sunna suke, to karka sake ka bi su gaba ɗaya kai musu tawaye. In aka ce daman jama'a waɗanda suke kan gaskiya, gaskiya shine ruko da alkur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya, ko mun kankantar su wannan sune jama'a, kuma sune ya zama wajibi mutum mai neman tsira a gobe kiyama ya kasance tare da su. Al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito hadisin, shine malam na faɗa yake cewa al-Imam Abu Dawud ya dada a riwayar sa, Huzaifa Allah ya kara masa yadda yace sai nace da manzon Allah, thumma madha, sannan sai mai bayan haka, qala sai manzon Allah yace ya khruju dajjalu, a ƙarshe manzon Allah yace dajjal taccen makaryaci zai kullo, ma'ahu naharun wa narun, tare da shi akwai wata ƙorama kuma da wata wuta ta musamman. Damarsa wato wata ƙorama ce, hahunkinsa kuma wata wuta ce, kamar yadda a wata riwaya manzon Allah yace tare da shi akwai aljanna da wuta, yana da aljannar shi yana da wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda lokacin ya cin masa in yace ka shiga aljannar shi, to shiga wutar shi, domin wutar shi aljanna ce, aljannar shi kuma wuta ce. Manzon Allah yace faman waqa'a fi narihi, yace duk wanda ya fada cikin wutarsa yace wajaba ajruhu, wato ladansa ya cancanta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa hudda anhu yuziruhu, kuma zunubansa gaba daya an sarayen masa an yafe masa. Wa man waqa'a fi naharihi, duk wanda ya abka kansa cikin koramar tashi ka shiga aljannar tashi. Manzon Allah yace wajaba wuzuruhu, wato zunubin sa ya cancanta akan sa, wa hudda ajruhu, kuma ladansa gaba daya an zubar da shi an shekar da shi. Qala sai yace qultu, sai nace thumma madha, sannan sai me ya manzon Allah? Qala sai manzon Allah yace da ni thumma hiya qiyamu sa'a, sannan abinda zai biyo baya shine tashin alkiyama. A takaice dai bayani ya gabata akan wannan hadisi, darasi na yau kenan za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala abu al-aliya ta'allamu al-islam fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. وتمالم الله يجي كانسا نافتا يكي تشيوا. قال أبو العالية أبو العالية الله يجي كانسا malami ne daga cikin manyan malamai na tabi'ai, wanda wannan fada tashi tana cikin wato sharhu usulil itiqadi ahli sunna wal jama'a na al-imam al-lalakai. Shi Abu al-Aliya Allah ya ji kansa yake cewa ta'allamu al-islama, yace ya ku jama'a ku yi ƙoƙari ku nemi sanin musulunci, nemi sanin musulunci ku sani hakikaninsa. Sanin musulunci wato yana kasancewa ta hanyar shine ka san menene ma'anar musulunci, an gane ko, kuma ka san menene wato rukunansa. Ka san kenan menene hakikanin musulunci, kuma ka san menene rukunansa. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, musulunci yana da ma'ana haɗaɗɗiya, kuma yana da ma'ana keɓantacciya. Ma'anar musulunci gamammiya shine al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Ma'ana me kawiya da ji da bi game da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, haka nan zama raƙumi da akala game da duk abinda Allah ya yi umarni ko ya yi hani, sannan ka yi tawaye, ka raba hanya, ka yi hannun riga game da duk wani abu na haɗa bautar Allah da wani da mushrikai, ya zamanto ka nisance su. Wannan shine ake kira hakikanin musulunci. Ma'anarsa keɓantacciya shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana, al-islamu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sala, ko kuma da yace al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. To shine anan yace ta'allamul islama, yace ku nemi sanin musulunci, an gane kenan mutum ya san menene hakikanin musulunci, menene girshikansa, kuma wasu abubuwa ne suke warware musulunci. Kenan duk mutumin da ya sani haka, to zai zamanto akan basira game da addinin shi. Dan haka kenan anan me ya kamata mu fahimta, ashe bai dace ba ga mutum ya ringa cewa kawai ni dai musulmi ne, kuma tare da ya jahilci musulunci. Kenan in har kai musulmi ne, to ya kamata ka yi kokarin sanin hakikanin musulunci, wanda a ƙarƙashin wannan kauli na Abul Aliya wasiyoyi ne guda hudu wato ya haɗa mana. Kenan wasiya ta farko shine yace ta'allamul islama, ku nemi sanin musulunci, ku nemi sanin musulunci. Kenan karka ce kawai ni musulmi ne, kuma ka dora kafa ɗaya kan ɗaya tare da kuma ka jahilci musulunci, hakan bai dace ba. Shine da yace ta'allamul islama, sai yace fa idza ta'allamtumuhu, in har kun sani musulunci, yace to fala targhabu anhu, kar ku kyamace shi, an gane ko, in har kun sani musulunci yace to kar ku kyamace shi. Kenan wannan ita ce wasiya ta biyu. Ma'ana yana mana galgadi ne game da cewa mu tabbata akan musulunci har mutuwa ta cin mana, kar mu kyamace shi. Kenan anan duk mutumin da yayi kokari ya sani menene musulunci, to ya tabbata yin aiki da abin da ya sani ya zama wajibi a kansa, shine tabbata akan musulunci. Kenan mutum ya ci gaba da aikata duk abin da ya fahimta na karantarwar addini. Kar mutum ya zamanto kamar malaman Yahudu, wanda su malaman Yahudu sun yi ilimi, to amma sai suka maida aiki da ilimi gefe, ba sa aiki da shi. Dan haka kaga ilimin su bai amfane su ba. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya kamanta su wato da jaki wanda aka labta masa lautu na littattafai, ga nauyin dauka amma baya amfana da komai. Ubangiji Ta'ala ke faɗa, masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali lihimari yahmilu asfara bi'isa mathalu lqaumi alladhina kadhabu bi ayati llah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. don haka rashin yin aiki da ilimi sifa ce daga cikin sifofin Yahudu, Allah ya kare mu. Don haka in ka sani musulunci, to ka tabbata akan shi, kar ka kyamaci musulunci. Tabbata akan musulunci shine yin aiki da abin da mutum ya sani. Shine yace fa idza ta'allamtumuhu, in har kun sani musulunci, yace to fala targhabu anhu, kar ku kyamace shi. Ma'ana kenan umarni ne, ko mu ce nasiha, galgadi ne yake mana akan cewa mu tabbata akan wannan musulunci. Wasiya ta uku sai yake cewa wa alaikum bis-siratil mustaqim, wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam, yace ku lazinci bin tafarki wanda yake mai kyakke, wanda babu karkata a cikin sa. Wani tafarki ne mai kyakke wanda babu karkata a cikin sa? Sai yace fa innahu al-islam, wato shine dai musulunci. Don haka shi as-siratul mustaqim, wanda Allah ya mana umarni cewa mu bi shi a fadarsa, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, malamai sun fassara shi da fassara kusan guda uku. Wasu suka ce as-siratul mustaqim abinda ake nihi shine musulunci, kamar yadda yake anan a cikin fadar Abul Aliya. Wasu daga cikin malamai magabata suka ce as-siratul mustaqim huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Wasu daga cikin malamai suka ce huwa al-qur'anul karim, al-qur'ani mai daraja shine as-siratul mustaqim. To dukkan waɗannan maganganu uku ba su da cin karo da juna, saboda in ka ce kai musulmi ne ka bi wannan tafarki madaidaici, to ai bin tafarkin kamar daidaici ba zai gaskata ba sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka bi abin da yazo da shi na Al-Qur'ani da Sunna. In ka ce kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, to ka tabbata bin Al-Qur'anin da yazo da shi da karbar wannan addini ya zama wajibi a kanka. In ka ce kai Al-Qur'ani kake bi, to dole sai ka shiga wannan addini na musulunci, kuma sai ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Dan haka dai as-siratul mustaqim, ko ka ce al-qur'ani ake nihi, ko ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nihi, ko ka ce musulunci ake nihi, babu cin karo da juna. Shine yace wa alaikum bis-siratil mustaqim, wasiya ta uku yace ku da zinci wannan tafarki wanda yake mai kyakke, wanda babu karkata a cikin sa. Sai yace fa innahu al-islam, wato shine musulunci. An gane ko? Shine musulunci. Wala tataharraku an-sirati, yace karku karkace gabarin wannan tafarki, yaminan wala shimala, yace dama ko hagu, ma'ana ku bi shi sak, karku karkace ku yi dama ko ku yi hagu. Kenan kaga wannan wasiya ta uku yana mana wasiyar cewa mu yi kokari mu nemi sanin tafarki wanda yake mai kyakke, wanda Allah subhanahu wataala ya umarce mu da cewa mu bi. Kenan dan haka wajibi ne akan musulmi in ya sani wannan tafarki, kenan bin wannan tafarki ya zama wajibi a kansa. Dan haka kar ya yi zaton cewa fa zai kubuta game da wasu fitintunu da duk wani bala'i da duk wata musiba. Kenan duk abin da zaka hadu da shi na jarrabawa, to karka gudu karka ja da baya, wannan gaskiya da Allah ya maka dace da ita ka tabbata akan ta. Di yadda za a yi da kai na akautar da kai kai dama ko kai hagun, to karka sake kai. Saboda me yasa? Akwai waɗanda suke masu kira zuwa bata, wanda kwata-kwata wannan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala kullum famar su yaya za a yi su jirkita shi, su canza shi, su rikida shi, su kawo wasu abubuwa da bid'o'i. Don haka Allah ya hane mu, ya ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, bayan ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. To shine anan malam ya ce wala tataharrafu anis sirati, kar ku sake ku kauce ma wato wannan tafarki ku bar shi ku yi dama ko ku yi hagu a ku bi shi sak. Wasiya ta ƙarshe ta huda a wannan fada ta shi sai ya ce wa an gane ko yawa shine sai ya ce wa alaikum bi sunnati nabiyukum. Wannan kenan cikon wasiya ta uku. Kenan wasiya ta uku shine da ya ce wa alaikum bi siratil mustaqim, ku lazinci tafarki wanda yake mai kyakke. Fa innahu lislam, tafarki mai kyakke wanda babu karkata a cikinsa shine musulunci. Wala tataharrafu an sirati, kar ku sake ku karkace gabarin wannan tafarki. Yaminan wala shimalan, dama ko hagun. Sai ya ce wa alaikum bi sunnati nabiyikum, ku lazinci ruko da sunnar annabinku. Kenan wannan yana nuna mana wato shi as-siratul mustaqim musulunci kenan shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Shine malam wasiya ta hudu. Sai ya ce wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, yace ku kiyayi waɗannan soye-soyen zukata, ma'ana abubuwan da wasu jama'a suka kirkira suka zo da shi. An gane ko shine yace kenan ita ce dai wasiya ta hudu. Wasiya ta hudu wa alaikum bi sunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, ku lazinci ruko da sunnar annabinku. Sai yace wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, yace ku kiyayi waɗannan soye-soyen zukata, abubuwan da wasu jama'a suka zo da shi na ra'ayi da son zuciya, wanda ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan dan haka anan wasiyar ramala yake mana shine mu lazinci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, wanda ya dora sahabbansa a kanta. Kenan bangaren abin da ya shafi aqida da ibada da mu'amala, dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na karantarwa, to mu lazinci shi kamar yadda ya mana umarni a hadisi sahihi. Manzon Allah yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidi. An gane ko alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin. Sai yace tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajiz. Manzon Allah yace ku lazinci ruko da sunnata, ku lazinci ruko da sunnonin da sunnar khalifofina waɗanda suke shiryayyu masu shiryasuwa. Manzon Allah yace tamassaku biha, ku yi ruko da sunnata. Wa addu alaiha bin nawajiz, manzon Allah yace ku rike ta gam da haƙura waɗanda ake kiran su turane, matauna waɗancan haƙura na ƙurya, wanda in ka rike abu da wuya ya kuce. Manzon Allah yace ku rike sunnata gam, wato kar ku sake ta kuce muku. Sai yace wa iyyakum muhdathatil umur, ku kiyayi fararrin al'amura, ma'ana abubuwan da aka kirkira aka shigo da su cikin addini, waɗanda ba su da tushe a cikin karantarwar addini. Manzon Allah yace ku kiyaye su. Sai yace fa inna kullu muhdathatin bid'a, domin duk wani abu da aka farar da shi, aka kirkire shi, aka zo da shi da sunan addini, manzon Allah yace bata ne. Sai yace wa kullu bid'atin balala, dukkan bid'a ku bata ce. To kaga wannan wasiya ta Abu al-Aliya ya ciro ta ne daga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace wa alaikum bi sunnati nabiyikum, ku lazinci ruko da sunnar annabinku. Kenan ku bita ku bi sunnar shi sau da kafa. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, wato ku kiyayi waɗannan abubuwa na soye-soyen zukata na ra'ayi da son zuciya, abubuwan da ba su da asali a cikin addini, yace ku kiyaye su. Domin manzon Allah ya faɗa wa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Daman tuntuni Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tsawatar da mu game da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ayar da wato ubangiji mai girma da daukaka ke fada fali ya hadari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ubangiji ta'ala yace wadanda suke saba lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kiyayi kansu kar wata fitina ta same su ko kuma wato wata azaba ma'abuciyar radi ta same su a makomar su lahira. Kenan dan haka shine anan wato malam ya zo mana da wannan fada ta Abul Aliya wanda wasiya ce guda hudu. Kina anan mu tsaya mu lura wasiya ta farko da yace ta'allamul islama, ku nemi sanin musulunci fa iza ta'allamtumu, in kun sani musulunci fa la targhabu anhu, kar ku kyamace shi. Wannan wasiya ta farko. Wasiya ta biyu, wa alaikum bisiratil mustaqim, ku lazimci wato bin tafarki wanda yake mai kyakke. Sai yace fa innahul islam, wato shine musulunci. Wala ta taharrafu an sirati yaminan wala shimalan, ko kuma mu ce kenan wasiya ta biyu kenan da yace fa iza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, in kun sani musulunci kenan kar ku kyamace shi, shine wasiya ta biyu kenan, tabbata akan musulunci. Wasiya ta uku kenan, ku da zinci bin tafarki mai kyakke. Tafarki mai kyakke shine musulunci, kar ku karkace gabarin wannan tafarki ku yi dama ko ku yi hagu. Wannan ita ce wasiya ta uku. Wasiya ta hudu kenan, wa alaikum bi sunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, ku lazinci ruko da sunnar annabinku, ku kiyayi dukkan wasu abubuwa na san zuciya na ra'ayi wanda aka shigo da su cikin addini. Shine bayan malam ya zo da waɗannan wasiyoyi sai ce ta'ammal kalama abil aliyati hadha ma ajalluhu. Malam yace ya kai dan uwa ka lura da maganar Abul Aliya, wannan da yace ka lura da wannan fada ta shi. Malam yace ma ajalluhu, menene mafi girman wannan fada? Domin fada ce duk kowace gaba ta kowace wasiyar nasi ne na Al-Qur'ani. An gane ko? Al-Qur'ani da sunna su ne suka tabbatar da kowace gaba daga cikin waɗannan gabobin guda hudu na wannan wasiya. Shine malam yace ma ajalluhu, menene mafi girman wannan gargadi nashi? Malam yace wa arif zamanahu alladhi yuhadhdhiru fihi min al-ahwa'i allati man ittaba'aha faqad rajiba 'anil islam. Malam yace kuma ka lura da ka sani zamanin Abul Aliya, ma'ana zamanin da ya rayu, alladhi yuhadhdhiru fihi min al-ahwa, a cikin zamanin da yake tsawatar da jama'a game da bin san zuciya, allati man ittaba'aha, wanda duk wanda ya bi san zuciya faqad rajiba 'anil islam, to tabbas ya kyamaci musulunci. Anan mu lura da cewa fa zamanin Abul Aliya zamani ne wanda yake na tabi'ai, zamani na tabi'ai zamani ne wanda yake fiyayye, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida akan haka a hadisin da yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Zamani ne wanda yake fiyayye, zamanin da akwai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a cikin wannan zamani ne shi wannan malami Abul Aliya yake tsawatar da jama'a cewa su kiyayi kansu game da bin san zuciya da ra'ayi na jama'a, domin duk wanda ya bi ra'ayi da san zuciya to tabbas ya kyamaci musulunci. Wal iyazu billahi, kuma kai tsaye ya kama tafarki wanda yake na bata, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa fa in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ubangiji ta'ala yace in har ba su karba maka ba game da kiran da ka zo da shi, to ka san da cewa kadai suna bin son zuciyarsu ne da ra'ayinsu, kenan duk wanda bai ba alqur'ani da sunna to san zuciya ne yake bi in baka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa in har baka bi alqur'ani da sunna to zaka bi san zuciya da ra'ayi ubangiji ta'ala sai ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah ai babu mafi bacewa sama da mutumin da ya bi san zuciyarsa ba tare da wata shiriya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala to shine anan malam yace wa'rif zamanahu ka sani zamanin da Abu al-Adiya yake wannan bayani allazi yuhadhiru fihi min al-ahwa wanda yake tsawatar da jama'a a cikin zamanin game da bin ra'ayi da san zuciya wanda zamani wanda yake na tabi'ai to ina ga yau shekara wajen 2400 sai yace faqad ragiba anil islam tabbas duk wanda ya bi san zuciya to ya kyamaci musulunci sai yace wa tafsirul islam bis sunna an gane ko kuma ka lura da yadda wato shi Abu al-Adiya wato ya fassara musulunci wato da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musulunci da cewa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hakikanin wato bin musulunci inda me yace cewa wa alaikum bis siratil mustaqim sai yace fa innahu al-islam fala tataharrafu an sirati yaminan wala shimalan an gane ko sai yace wa alaikum bi sunnati nabiyyikum ku lazimci bin sunnar annabinku kenan dan kace kai musulmi ne baka bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musuluncin ka bai kaskata ba shine sai yace kuma wa khawfuhu ala alamit tabi'ina da yadda an gane ko shine kenan da yace wa tafsirul islami bis sunna wato da yadda ya fassara musulunci game da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda yace shi musulmi ne baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a hakika wato ba musulmi bane dan haka Abu al-Aliya Allah ya ji kansa a cikin wata fadar sa yake cewa ma adri ayyun ni'mataini alayya a'zam yace wallahi ban yi sani ba wai a cikin wannan ni'imomi biyu da Allah ya mu na kasa ganewa wai wace ni'ima ce mafi girma yace idza akhrajani Allahu minash shirki ila al-islam Allah ya fitar da ni daga shirka zuwa musulunci wa asamani fil islami an yakuna li fihi hawa kuma da na zama musulmi Allah ya kare ni game da bin san zuciya nake bin alqur'ani da sunna yace na kasa sanin wai wace ni'ima ce mafi girma a cikin su ni'ima ta daga shirka Allah ya azurta ni da musulunci ko kuma ina musulmin Allah ya kare ni da bin san zuciya na ba alqur'ani da sunna mutun nawa ne a duran kasa a yau waɗanda suke da'awar musulmi ne amma sun yi hannun riga da karantarwa musulunci dan haka kasancewar ka musulmi ba karaman ni'ima bace kana musulmi ka zamanto mai bin alqur'ani da sunna ba karaman ni'ima bace babu wata ni'ima sama da ita saboda duk wata fadala ta musulunci da bawa yake samu a makomarsa lahira to ta takaita ga wanda ya bi alqur'ani da sunna wanda ya bi alqur'ani da sunna shine musulmi na hakika saboda daman hakikanin musulunci bin alqur'ani da sunna to shine anan malai sai yace wa khawfuhu ala alamit tabi'ina yace ka lura da wa khawfuhu kenan ka lura da tsoron da shi Abu al-Adiya yake yi game da manya-manyan malamai na tabi'a manya-manya na tabi'ai wa ulama'ihim wato da malaman su min al-khuruji anil sunnati wal kitab wato na fita daga bin alqur'ani da sunna yace ka lura da yadda yake jima wato tabi'ai da malaman su wato kar su karkace su bar alqur'ani da sunna malam yace in har ka lura da wannan fada ta shi kenan kaga wai ana magana a wancan lokaci fa malamai na tabi'ai fa manya manya wanda manzon Allah ya bada shaida akan su su ne ake ji ma tsoran kar su saki alkur'ani da sunna to ina ga mu a yau shine sai yace ya tabayyana laka ma'ana qaulihi ta'ala in ka lura da wannan fada ta shi to lalle zai bayyana gare ka ka gane fadar Allah subhanahu wata'ala da ya fada ga bawansa Ibrahim alaihi salam iza qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijin sa yace masa ya Ibrahim aslim ka meka wuya da ji da bi gare ni qala aslamtu li rabbil alamin Ibrahim alaihi salam yace na meka wuya da ji da bi ga ubangijin halittu an gane me ake nihi da musulunci shine tauhidi da yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda bayani ya gabata sai yace wa qaulihi da fadarsa da yace wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub annabi Ibrahim ya ma ƴaƴansa wasiya wato game da wannan milla wannan tafarki nashi kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta wa Yaqub haka jikansa Yaqub shima ya tara ƴaƴansa ya musu wannan wasiya kowanne daga cikin su da shi kakan da jikan sun fada ga ƴaƴansu suka ce ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allaha astafa lakum ad-dina ku tabbata ubangijinku ya zaba muku wannan addini ma'ana musulunci kadai ta ubangiji da bauta fala tamutunna dan haka kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimun sai matsayin kuna musulmi masu tauhidi masu mai kauya da ji da bi ga ubangijinsu wa qaulihi ta'ala da fadar ubangiji mai girma da daukaka wa man yargabu an millati ibrahima ba wanda zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim shine tauhidi illa man safiha nafsa sai mutumin da ya wautar da kansa mutumin da ya mai da kanshi wawa bai san ciwon kansa ba shine zai kyamaci wannan tafarki na annabi ibrahim wanda kuma shine tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai kuma yayi umarni cewa abi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa kuma auhayna ilayka an tabi'i millata ibrahima hanifa kuma haka ubangiji ta'ala yace kul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahima hanifa to dan haka ba wanda zai kyamaci wannan tabarki sai mutumin da ya wautar da kanshi ba wanda zai kyamaci bin alqur'ani da sunna kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta sai mutumin da ya wautar da kansa wanda bai san ciwon kansa bai san abin da zai amfani shi ba bai san abin da zai cutar da shi ba shine malam sai yake cewa wa ashbaha hadhihi al-usul al-kibar da makamantan waɗannan asali waɗanda suke manya manya ma'ana makamantan waɗannan ayoyi allati hiya aslul usuli wanda su ne tushen tushe duk wani abu wanda yake na tushen musulunci to waɗannan ayoyi su ne tushe malam yace wannasu an hafi gabla yace amma kai cewa yace da yawa daga cikin mutane a yau wato sun raukana an gane ko sun raukana suna cikin raukana ba sa karanta irin waɗannan ayoyi ba sa neman sanin abinda irin waɗannan ayoyi suka kunsa na bayani saboda wanda ma suka nemi sanin waɗannan ayoyi kadan ne daga cikin jama'a inda zaka kiyasta akan adadin musulmi a duran ƙasa a yau waɗanda suke kan musulunci hakikanin shi masu kadaita Allah da bauta masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan kadan ne basu wuce ba a lissafa kenan anan zaka gane mafi yawan mutane a yau suna cikin raukana ba sa karanta irin waɗannan ayoyi ba sa neman sanin abin da yake karkashin irin waɗannan ayoyi kuma zaka samu ƴan kadan ne kadai waɗanda suke neman sanin waɗannan ayoyi kuma in sun nemi sanin hallo ƴan kadan ne waɗanda suke tabbata akan wanda suka nemi ma sanin ayoyin to kadan ne waɗanda suke tabbata sai kaga in tafiya ta yi tafiya mutum ya zame wal iyazu billahi to dan haka lamarin yana buƙatar ba dare ba rana bawa ya kaskanta kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, ya nemi taimako da agaji a gun Ubangijinsa, Allah ya tabbatar da dugadigan shi akan gaskiya. Kar wata guguwa ta zo ta yi gaba da kai. Wannan dace da Allah ya maka ka fahimci sunna, kake bin Alkur'ani da sunna, to kai ta'addu'a Allah ya tabbatar da kai haka. Dan haka al'amari ne wanda yake mai girman gaske, saboda akwai fitintunu. Shi ko dan adam matukar yana rayi, to abun bujurowa ne zuwa fitintunu wal iyazu billah, tare da cewa ga masu kira zuwa bata wanda ba dare ba rana suna tallata ma jama'a hanyar da ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To kaga in ba taimako na Allah subhanahu wa ta'ala da neman agajinsa, to ba yadda za a yi bawa ya kai labari. Yana in Allah ya maka wannan kyauta ka fahimci inda aka sa gaba bin Alkur'ani da sunna, to kar ka dora kafa ɗaya kan ɗaya ka ringa ganin cewa babu wata guguwa da za ta zo ta yi gaba da kai. A'a, kai ta addu'a, kai ta roƙon Allah, ka kama sababi na Allah ya kare ka game da wannan fitintunu na zamani bin ra'ayi da son zuciya. Shi ne malam sai yake cewa wa bi ma'rifatihi, a sababin sanin waɗannan ayoyi ya tabayyano ma'anar ahadis fi hadhal bab wa amsaliha. Malam yace ma'anar hadisai wanda muka zo da su a ƙarƙashin wannan babi da makamantansu zai bayyana gare ka. An gane ku? Zai bayyana gare ka, ka gane ma'anar waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka zo da su a ƙarƙashin wannan babi, waɗanda suke umarni game da ruku da sunna. Malam yace wa ammal insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha, sanade mutumin da yake karanta waɗannan ayoyi da makamantansu, wa huwa aminu mutma'innu, yana amintacce yana nitse, anna halata naluhu, cewa waɗannan dai ai sun bai shafe shi ba, ana magana ne da waɗanda suke can daban wanda suka bi son zuciyarsu. Waya zunnuha fi qaumin, an gane ku? Waya zunnuha shine yace wa huwa aminun, yana ganin shi amintacce ne, mutuma innun nitsatsi ne, anna halata naluhu, cewa wannan aya bata hada ba da shi. Waya zunnuha, yana zatan fi qaumin, ita wannan waɗannan ayoyi suna bayani ne game da wasu jama'a kanu da suka riga suka wuce, fabadu, mutanen da sun riga sun mutu sun tafi, yana ganin cewa ai waɗannan ayoyi ana magana ne da wasu can. Shi yanzu tunda yana musulmi, to ai shi ya hautu din nazira, amintacce ne kuma nitsatsi ne, wannan aya bata shafe shi ba, wasu ne ake magana da su wanda sun riga sun mutu. Malam yace to duk mutumin da yayi tunanin akan haka yake, malam yace wannan aya ta hau kan shi, afa aminu makar Allah, Ubangiji ta'ala yace wai yanzu sun amince ma talala ta Ubangijinsu. In aka ce talala, shine Hausawa suke cewa mai kamar saki, an gane ko? Kamar yadda misali shine malamai suke cewa kamar yadda ragon layya mutum zai ringa kiwata shi, yana bashi abinci, yana tattalin shi, sai ranar layya kuma ya janyo ya yanka, kenan wannan duka talala ce. Kenan akwai wani lokaci yana zuwa, mutumin da Allah ya jaddada masa ni'ima, yana cikin kwanciyar hankali kuma yana saba ma Allah, Ubangiji ta'ala ya kyale shi, to wannan shine ake kira talala, shine ake kira istidraj. Shine yace afa aminu makar Allah, shin yanzu sun amince ma talala ta Ubangijinsu? Sai yace fala ya amanu makar Allah, ba wanda ke amince ma talala ta Ubangiji illa alqaumul khasirun, wato sai mutane waɗanda suke tababbi, waɗanda ba su da rabo a makomarsu lahira. Kenan dan haka, kenan koda kana bin Alkur'ani da sunna, kar ka ga cewa ka hautu din nazira, ka ringa cewa wasu al'amura na ra'ayi da son zuciya da sauransu wannan duka bai shafe ka ba. A'a, kai ta addu'a, Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya, kuma a kullun ka ringa neman ilimi ta yadda zaka kare kanka game da waɗannan fitintunu, saboda neman ilimin shine sababi. Shine malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke fada khattalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khattal, yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wani kurtu ya jawo layi manzon Allah ya wani dogon kurtu haka thumma qala manzon Allah sai yace da mu hadha sabilul lahi wannan kurtu wannan tire da nayi manzon Allah yace shine tafarkin Allah tafarkin Allah miƙaƙƙe ne babu karkata a cikin shi thumma khaffa qududan an yaminihi sannan a damar wannan layi da manzon Allah ya sai wasu kurtu waɗanda suke da dama manzon Allah ya yi wani kurtu haka a damar zanan na farko wa an shimalihi kuma a hagun kinsa wa manzon Allah sai wasu kurtu haka kala sai yace hazihi subulun yace waɗannan wasu hanyoyi ne na musamman sai yace ala kulli sabilin kowace hanya da kuke gani minha daga cikin waɗannan manzon Allah yace shaytanu ne du'u ilaihi akwai shaytani na musamman da yake kira cewa ku zo ku bi mun fahimci ma'anar ma'ana layi ne tire ne manzon Allah ya dogo haka sai yace wannan shine tafarkin Allah a gefin shi damar shi manzon Allah sai ya zane haka sannan kuma a hagun kin hannu sai ya zane haka sai yace waɗannan wasu hanyoyi ne sai yace akan kowace hanyar manzon Allah yace akwai shaytani na musamman wanda yake kira cewa ku zo ku bi ku zo ku bi kamar yadda a hadisi da ya gabata na Huzaifa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan bayan haka akwai wata makauniyar fitina da wasu masu kira ala abwabi jahannam akan kofar wutar jahannam suna kiran jama'a ku zo ku zo manzon Allah yace man ajabahum ilaiha duk wanda ya karba musu kazafu fiha za su jefa shi cikin wutar jahannama wai a hakika ba ta za su yi muku ba ku zo mu shiga wuta a'a kiran ku ne za su ringa yi ku zo ga musulunci wannan shine musulunci alhali ku ba musulunci bane ba saboda ra'ayinsu ne da son zuciyarsu sun zo da wasu abubuwa da sunan ibada wanda abubuwa ne na bid'a don haka manzon Allah yace kowace hanya da kuke gani wanda ke gefin wannan zane na dama da hagun din manzon Allah yace kowace hanya akwai shaytani a kanta wanda yana kira zuwa gare ta wato wa qara'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta madar ubangiji mai girma da daukaka wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ubangiji ta'ala yace wannan shine tafarki na miƙaƙƙe wanda babu karkata a cikin sa fattabi'uhu ubangiji ta'ala yace ku bi shi sau da kafa an gane ku wannan shine tafarki na miƙaƙƙe wanda babu karkata a cikin sa ubangiji ta'ala yace fattabi'uhu ku bi shi kaga in aka ce musulunci ake nihi da tafarki miƙaƙƙe to dole ka bi musulunci ka san menene hakikanin musulunci hakikanin musulunci bin alqur'ani da sunna in aka ce alqur'ani ake nihi da tafarki miƙaƙƙe dole ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karbi addinin da yazo da shi in aka ce wato alqur'ani ake nihi in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nihi kenan dole ka bi alqur'ani kuma ka karbi musulunci da yazo da shi shine sai yace wala tattabi'u subula kar ku sake ku bi waɗannan hanyoyi waɗanda suke kira zuwa bata wanda ra'ayi ne da san zuciya ubangiji ta'ala yace kar ku bi su fatafarraqa bikum an sabili in har kun bi su to za su karkasa ku su kautar da ku gabarin tafarki na wanda yake mai kyakki in har ka sake ka bi ra'ayi da san zuciya to tabbas ka saki layin ubangiji subhanahu wata'ala wanda tafarkin Allah subhanahu wata'ala shine musulunci bin alqur'ani da sunna al-imamu ahmad da al-imamu nasa'i suka rawaito wannan hadisi a takaice dai wannan hadisi da malam yazo da shi da duk waɗannan ayoyi suna bayyana mana fadala ta musulunci dai tana kasancewa ne ga waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa mutanen da suka kubuta game da bin ra'ayi da san zuciya da duk wasu abubuwa na bid'o'i to wannan sune suka haƙƙaƙa musuluncinsu su ne waɗanda za su dace da duk wata fadala da ake samu ta musulunci a makomarsu lahira. Allah ya sanya mu a cikinsu. Nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله